Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif sai tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 21 ga watan Oktoba shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger sun baiwa masu motocin haya wa'adi a fadin kasar bisa dalilan tsaro. Domin jin kowane wa'adi aka basu sai a biyo mu a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi Garba, inda a yau za a ji tambaya daga bakin mai ita. To amma duk kafin nan da farko ga Maryam da labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Asabar motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda 20 dauke da kayan agajin jinkai da suka hada da abinci, magunguna da ruwa sun fara shiga yankin zirin Gaza da aka yi wa kawanya ta mashigar Rafa dake karkashin ikon Masar. A wani taron kolin samar da zaman lafiya a yau Asabar, Sakatare General din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa akwai buƙatar motocin agajin su yi hanzarin kai kayayyakin lami lafiya daga Masar zuwa Gaza. Ya kuma godewa Masar saboda rawar da ta taka wajen taimakawa kai agajin. Amma al'ummar Gaza na buƙatar a ci gaba da kai ƙarin agajin adadin da ake buƙata a cewar sa. Muna aiki ba dare ba rana da duk bangarorin da suka dace don ganin hakan ya faru. Jerin manyan motoci sun kwashe kwanaki da dama a kusa da mashigar Rafa suna jira a bude iyakar don kai agaji ga mazauna Gaza su fiye da miliyan 2. A jiya Juma'a kungiyar Hamas ta sako wata mata ba amarkiya da matashiyar diyarta inda ta mika su ga gwamnatin Qatar saboda dalilan jinkai. Judith Tai Ranan, 'yar shekara 59, da Natalie Shoshana Ranan, 'yar shekara 17, waɗanda ke zama a wata unguwa a wajen birnin Chicago a nan Amurka, suna ziyartar 'yan uwansu ne a Kibbutz Na'al Oz a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin tsallaken iyaka a ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar gwamnatin Isra'ila. Mutanen biyu, waɗanda kuma suke da shaidar zama 'yan ƙasar Isra'ila, an kai su kan iyakar zirin Gaza inda sojojin Isra'ila suka same su, suka kuma raka su wata mahada a wani sansanin soja da ke tsakiyar kasar inda 'yan uwansu ke jira, a cewar Prime Minister Benjamin Netanyahu a cikin wata sanarwa. Ga dukkan alama dai mahaifiyar da diyarta suna cikin koshin lafiya a wani hoto da kafafen yaɗa labaran Isra'ila suka wallafa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa dubban waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.3 da ta faru a yammacin lardin Herat na ƙasar Afghanistan tsakanin ranakun 7 zuwa 15 ga watan Oktoba na matuƙar buƙatar agajin jinkai da kuma muhimman ayyukan kiwon lafiya. Ni da kaina na ga yadda girgizar kasar da aka yi lokuta da dama suka lalata kauyuka, suka raba dabban mutane da matsugunan su, tare da jefa iyalai da yawa cikin yanayin buƙatar agajin jinkai da lafiya a cikin gaggawa, a cewar Ala Abu Zaid, shugaban kungiyar agajin gaggawa ta WHO a Afghanistan. Da yake magana a Kabul a jiya Juma'a, Abu Zaid ya ce sama da mutane 114,000 na matuƙar buƙatar agaji ta fannin lafiya. Ya ƙara da cewa sakamakon girgizar ta fannin lafiya na da yawa. Waɗanda bala'in ya fi shafa a cewarsa mata ne da yara maza da mata da kuma tsofaffi, waɗanda su ne kaso sama da 90 na mace-mace da jakatar da aka samu. Ya kuma ce yanzu yara da yawa sun zama marayu. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada wani bom da aka dana a wata mota a wani shingen bincike da ke wajen babban birnin ƙasar Somalia a yau Asabar, inda ya kashe akalla jami'an tsaro 6 tare da jikata wasu su 7, kamar yadda wani jami'in tsaro da mazauna yankin suka shaidawa sashen Somalia na Muryar Amurka. Kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin na sanyin safiyar yau, inda maharin ya tuka wata mota da ke makare da bama-bamai zuwa cikin wani sansanin jami'an tsaron Somalia a Elisha Biyaha mai tazarar kimanin kilomita 20 yamma da birnin Mogadishu. Wani jami'in tsaro da ya nemi a saka ya sunan sa saboda bai da izinin yin magana da manema labarai akan batun. Ya shaidawa muryar Amurka cewa sojoji sun bude wuta kan motar da ta shiga sansana, amma ya ce an sanya wa tagogin motar karahuna ta yadda za su sa harsasai su kauce lamarin da ya sa motar ta afka cikin sansana. Muhammad Ibrahim Bari, gwamnan yankin Lower Shabelle inda sansanan na Elisha Biyaha yake, ya tabbatarwa muryar Amurka bayanin motar da kuma waɗanda harin ya shafa.
Karin Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Somadilla, za mu faro shirin ne daga Jamhuriyar Niger, inda hukumomin mulkin sojin kasar suka ba masu motocin haya wa'adin sabunta takardunsu na zuwa wani lokaci bisa dalilan tsaro, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako na birnin Kwani ya aiko mana.
Majalisar koli mai mulki a Jamhuriyar Niger ta ranar 26 ga watan Yuli na wannan shekara ta hiddo wata sanarwa ta hanyar ma'aikatarta ta kasa ta gidan duwan ko kuma custom da ke kira da magargadi ga dukkan masu mashin ko moto a dukkan fadin kasar da su gogota yawa motunan nasu ko mashin din su da ma agwagwa da buje ko a daidaita sahun su duwan ko duci custom daga nan zuwa 31 ga watan Disamba. Dalilan da hukumomin kasar suka sanya a gaba na dokar wannan matakin shine neman sanin masu mashuna da hukumomin sojan suka ce da su ne ake amfani wajen sace jama'a ko kaiwa askarawan kasar hari ko kuma sace dabbobin mutane. A cewar Abubakar Sumaila Bature mai lakabin suna Dimka, wannan matakin yayi daidai
zai kasar da an ka ci gaba yau in ka diba akwai tsari na identification tantancewa kenan yana da kyau shi abin hawa kowanne a san nawane ne, domin ana umhani da wannan damar ta rashin babu plaque babu wani abubuwa ana ta'addanci. Amma yan akwai identification aka san wannan motar wane ne kenan, ko ta'addanci an kai da shi an san mai shi ana zuwa a nemi mai shi ko ba shi yayi ba shi ko ya san wanda ya baya yi. To saboda haka gaskiya wannan tsari da gwamnati ta kawo ba laifi bane, yana da kyau ga al'umma kuma ya kamata a yi mai gwamnati kyakkyawar fahimta.
Su dai hukumomin sun sauƙaƙawa ɗan ƙasar kuɗin yin takardun da ɗan ƙanan mashin ko moto da a can baya ake yi musu duci custom a kuɗin sai ba jikka 50, a yanzu an mayar da shi jikka 29, yayin da manyan mashina ko moto aka mayar da kuɗin a jikka sai ba 30 maimakon sai ba jikka 60 a can baya. Sai kuma agwagwa da buje da aka ce za a yi wa ɗan ƙasar duci custom a sai ba jikka 60 maimakon jikka 124 a can baya. A cewar Kwacha Tela, wannan matakin zai sa a gano me agun da ke kara zakudowa a baya-bayan nan suna hakayar al'umma.
To wai ba an takura ma ƴan ƙasa na ba, saboda ana so a gano yadda tahiyyar take tsakanin masu mashin tunda dama dai ba a kan hali da tsohon mu sai sabon mu. Kenan yana da kyau idan ka ɗauko ka san motar ka na ƙware na ana aika da shi ko ina, to ya kamata ka auna sai a gane lambar ka duk inda ya shiga ana iya gane wanga motar wani na, kuma ga lambar ka ga sunan ka. Idan kuma an ɗauki motar ka an tsaye da shi wurin ta'asa idan an ka gano lambar ka an ka gano sunan ka, to kenan inda mazambacin na shike kai za ka hito shi in ma ba kaina ba. Ka ji bayanin da gwamnati ta yi kwayan da suna da kyau, inda hakan gana bai kamata ƴan ƙasa a kawo sako-sako ba a dauri a tsaye kowa shi hita kai ne shi hita hannuwa shi daga cikin a yi zargin shi da ɗan ta'addana.
Ana iya cewa ɗan ƙasar sun fahimci manufar majalisar kolin ta soja, domin suna cewa wannan matakin zai ƙarfafa tsaro a ƙasar, in ji Mamman Kanta.
Da wannan tsari gaskiya sai dai mu ce yana da kyau saboda dan a gane motunan daga ina sun ka hito. Yanzu in aka kan misali in aka ma motunan nan aka yi musu da an ga moto an san ko na ina ne, in kuma moton shigowa yayi sai a gane kenan ba na ba ko ina an ka kai hajj kenan an san ba na kuma shigowa ta yake kenan za a ganewa da lallai ba daga cikin suke wannan ta'addan ana kai hari ba a gane ko su wane ne amma yin wannan kin yana da kyau
ba ada banda wannan maganar ta tsaro wannan matakin zai ƙara janyo kuɗi a dalilitar gwamnatin kasar ko da yake matakin ya ce duk wanda yayi kememe akan wannan zancen to shi kuka da kansa Haruna Mammana bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
An gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. To masu sauraro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ta tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na amsoshin tambayoyin ku tare da Ibrahim Ka Almasi Garba inda a yau za a ji tambaya daga bakin mai ita.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyin ku. Kamar yadda yakan faru loto loto yau za a ji ansar tambayar ce daga bakin mai ita
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Kabiru Shaibu Usman Gwamaja dake nan Kano Nigeria ni masauraran shirin ku ne VOA Hausa ina mika sakon gaskiya gare ka Malam Ibrahim Ka Almasi Garba ranar 27 ga wata ga daddare na ji hirar da Malam Saninna yayin da wani mai bashin baki daga America mai suna Alhaji Garba Suleiman wanda ya bashin baki akan committee nan na mutum 12 wanda shugaban kasar America Joe Biden ya nada a cikin sa hada mutum biyu daga Nigeria domin ya za ya ce da Africa gaba da baki daya ina tambaya guda uku ga wannan fashin bakin tambaya ta farko shine me yasa mutanen da suke zauna kasashen duniya kamar su America China Ingila Faransa Germany me yasa ba su dawo su tallafa kasashen su na Africa ba tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu menene tunanin su na rashin dawowa kasashen su tambaya ta uku shine ko ba za su dawo ba ya kamata a ce su ringa kunso suna turo shawarwari ga gwamnatocin Africa musamman Nigeria domin yace za a inganta rayuwa da kuma tattalin arzikin Africa saboda kaga su wayannan wanda suka zara sun gogaba za a ce kamar gogaggu ne sun turturo da shawarwari yace za a inganta rayuwar mutanen Africa nagode sosai Kabiru Shaibu Usman daga nan Kano Nigeria
to idan mai tambayar Malam Kabiru Shaibu Usman Gwamaja Kano da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da muka samu daga shi kansa wanda aka yi hirar da ta janyo tambayar da shi wato Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka wanda yake
wato an san tambayoyi guda uku da wani mai sauraron yayi wato daga Gwamaja Kabiru mai kantin magunguna ne ko pharmacy kenan ko chemist zance to na farko dai tambayan sa akan wannan committee da shugaban kasan America a watan September ya nada na mutum 12 wanda yake a cikin su har akwai ɗan Nigeria guda biyu wanda suka yi fice suka shahara a hada-hadan harkan ɗaya daga cikin su harkan kasuwanci mace daga cikin su ɗaya kuma namiji a macen ita ce ta shahara akan wajen fannin abin da ya shafi wasanni iri-iri na duniya yar Najeriya ce to ya sa su a cikin wannan committee shi shugaban kasan America da niyan cewa su taimaka su tallafa su ba da shawarwari yadda yake wanda suke kasashen duniya yan Africa kamar su America Russia Germany Ingila France Italy da dai sauransu duk inda dan Najeriya yake ko dan Afirka ko ina yake zai iya tunanin me zai yi wanda zai taimaka ma kasar domin ta ci gaba amfanin wannan committee din kenan da shi Joe Biden ya nada kuma tunanin shi da yayi wannan nadi saboda wanda suka dade a nan kasar America suke shekara da shekaru kamar irin mu wanda sun ga yadda ake tafiyar da aikin gwamnati aikin talaka aikin al'ummar kasa da yadda za a zauna lafiya, da yadda za a ci gaba na hada-hada na kasuwanci da sauransu da zaman lafiya. To duk abubuwan da sunan gwamnatin Amerika suke tunanin wannan kwamiti za su taimaka, wanda suka zo wato wanda ake cewa a turance in diaspora, wato wanda za su taimaka mu kasashen su ko dai su koma can su yi aiki su bada nasu gudunmawan abin da suka gani a nan shekara da shekarun da suka yi na su taimaka. To wannan tambayar da yayi na cewa menene tunanin waɗannan mutane irin mu ba sa tunanin su dawo domin su yi makasar su tallafi, su yi makasar su aiki domin ci gaba. To a takaice wannan amsar da zan bashi ba wai ba ma so mu dawo bane irin mu muna so mu dawo, muna so mu, amma akwai abubuwa da yawa da ke dakushe niyan mu, tunanin mu na rashin zuwa din. Tambayar sa na farko kenan. Amsar shi na biyu da zan bayar akan tunani da yace me yasa ba mu sha'awan dawowa, zan ba da misali guda daya ga tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Irfa'i. Akwai lokacin da shi Nasiru Irfa'i yayi wani taro a Arewa House wanda ya sama wannan taro da suna wato yana so ya gina Kaduna State, jihar Kaduna, cikin kwana daya da kobo daya, sim din wato wannan taro da aka yi kenan. To Allah da ikon sa lokacin ni kaina na je Najeriya. Wannan na so in bada misali ne ga tambaya ko kuma an ansa tambayar sa ta biyu. Wannan taro da mai girma gwamnatin jihar Kaduna Nasiru Irfa'i yayi a wannan lokaci, bayan an gama jawabi an yi komai da komai, yayi bayanin yadda zai yi ya haɓaka Kaduna, yadda zai gyara Kaduna, yadda zai wayewaye, sai na tashi neman tambaya. Wanda wannan tambayan da nayi waɗansu ba su ji daɗin ta ba, waɗansu kuma da suke son ci gaba sun yi na'am, sun yi murna da ita. To shi shugaban ƙasar Amerika Joe Biden irin waɗannan abubuwan yake so ya ji daga bakin wanda duk yake daga Afirka, Najeriya ne, Ghana ne, ina ka fito, Kenya ne, yana so ya ji irin wannan shawarwari da za a ba gwamnoni, chairman na local government, kansuloli, kai har zuwa shugaban ƙasa, wanda wannan shawara ne mu za mu taimaka mu ba su. To tambayar da nema Malam Nasiru Irfa'i a wannan lokaci, sai na ce mishi, mai girma gwamna, ka ce za kai kaza, to mun ji, amma mu a nan Amerika yadda muka ga ake yi don ci gaba, kuma ba Amerika kaɗai ba, ƙasashen duniya daban-daban, gwamnati ba za ta ɗibi kuɗin jama'a da watan azumi a ce an kai ma kwamishina wane kayan abinci gidansa ba, a ɗauki kayan jama'a, duke jama'a a ce an kai ma, ba na son faɗi sunayen waɗanda aka kakkai ma waɗannan kayayyakin abinci da watan azumi. Shi talakan da ke ƙasar nan ko kuma da ke jihar Kaduna, waye san da shi, waye ba shi wannan tallafi da ake bayarwa? Sai na ce to in har ka ce za ka gina Kaduna State cikin kwana ɗaya da kobo ɗaya, waɗannan kuɗaɗe da za a ciccire a babba waɗannan mutane wanda ke suna da shi ba ba su da shi bane, ya za a yi? Tambaya na farko da neman Nasiru ke. Na ce misali akwai kuɗaɗe da ake cirewa a ce an biya ma waɗansu, an tura su aikin haji. Ni musulmi ne, ba ina bakin cikin a ce an cire kuɗi an tura mutane su je aikin haji ba. Wanda bai da kuɗin fa bai kuma son kowa a gwamnatin ba, ba shi da hanyar da za a biya mishi, an cuce shi, an zalunce shi. Haka nan Kirista ma da za a kwashi kuɗin gwamnati a kai su Jerusalem don su ibada kyauta. To wanda yake yana Christianity din ko shi Kirista din bai san kowa a gwamnati ba, bai da kowa. To kunga a nan masu sauraron mu shi ma an cutar da shi, ba haka ya kamata a yi ba. A ƙasashe masu tasowa wanda suka ci gaba kamar Amerika, Ingila, Germany, France da sauransu, ba haka suke yi ba, kuɗin nan na kowa ne. To amma waɗansu 'yan tsadiran kaɗan, ɗan kwamishina ko jikan kwamishina ko ɗan famsa ko ɗan sarki kaza ko ɗan mai anguwa kaza, ko kuma a mun yi banga an ci zaɓe, ko mun yi sama da faɗi an ci zaɓe, saboda su za mu kai haji. to wanda ke baya baya aikin hajin fa ya za'i da su kaga an ɗebi kuɗin jama'a an ba su amma masu sauraron mu sai dai hakuri abinda nake ansa tambayan wannan bawan Allah daga Kano Gwammaja kenan na sake mai tambaya kamar kuɗin raguna da ake da sallah babban sallah a sai raguna a kwashi a kai gidan wani a kai gidan wani ba zan faɗi ko gidan su waye ake kaiwa ba a gwamnatance ma a jikin su haka nan lokacin Kirsimeti su ma a kwashi kuɗin gwamnati a ce an ba da rabarin ko an ba pastor ko wani bishop sauran wani masu bi fa shi yasa nake nuna ma jama'a cewa a nan America da sauran kasashe na duniya ba haka ake ba ɗibi kuɗaɗen gwamnati a ce an tallafa an ba waɗansu su je maka domin aikin haji kyauta ko kuma Jerusalem su je domin su yi wannan aiki kyauta ko kuma lokacin sallah ko Kirsimeti an ɗibi kuɗin gwamnati an babba waɗansu kaɗan daga cikin al'umma wanda yake kuɗi ne hakki ne na talakan duk da ke ko ina ne to Allah da ikonsa kuwa wannan magana da nayi wallahi mai girma gwamna ya ji daɗinta kuma da ya hau ba wani na hana shi ba ya yi aikin da ya daidai gwargwado wato ni ba ina goyon bayan shi bane nan kuma ba wani ina mai kamfan bane ina ansa wannan tambaya ne irin abin da ya kamata a rike yi wanda yake za su ba gwamna shawara to wannan kenan kaɗan daga cikin abubuwan da zan iya faɗi kenan na bada misalin abin da wannan tambaya ta biyu na wannan bawan Allah ya yi tambayarsa ta uku to menene yake sa ainihin ba mu so mu dawo to tambayarka a Mallam Kabiru Gwammaja shine ba yadda za a yi shekara da shekaru ina aiki a nan a America na san yadda ake tafiyar da aiki ko na daukan kashi ne idan kai lattin minti biyar baka zo aiki ba wallahi za su cire minti biyar ina cikin albashinka idan ka tsaya na minti biyar kai overtime za su biya ka minti biyar dinnan to yanzu misali ni dinnan sai na ce ina sha'awar in dawo in zo Najeriya in yi aiki ko wani gwamna ya ce ya sa ni a wuri ya sa ni a aiki to karshen ta tsoron mu shine ko dai wani ya zo ya kashe ka a gida ya halaka ka ko kuma a tasa ka gaba a ta maka tsire tsine da sauransu a ta zagin ka wani ma ka ji ana ta maka yasin a ce gashi ka zo ka hana su abin da ake yi to a nan a kasashen waje Ingila ne Germany ne France Italy ba haka ake tafiyar da aikin gwamnati ba in ka zo aiki a biya ka in baka zo ba ba za a biya ka ba sannan in ma har ya zama na kai kwana ɗaya biyu baka zo ba karshen ta ko a dakatar da kai ko a baka takarda wanda ake cewa verbal warning a Najeriya ba shi wa yanzu wani shugaba in yace zai hukunta wani wanda ya yi laifi mai kama da haka to an tasa shi gaba kenan karshen ta ma sai sun halaka shi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana duk wani wanda yake kasan waje in diaspora kamar irin mu ya zo ya ce zai aikin nan yanzu misali aka ce an bani wani mukami ba a jihar ba ko a lokar gamman ne wallahi karfe 7 na yanganci karfe 7 ne zuwa karfe 3 aiki karfe 8 ne zuwa karfe 4 aiki 7 din nan kafin ta yi na zo ina kofa office na cin leka na ga waye zo waye bai zo ba ko kuma an sa wanda za su duba su gani haka yake faruwa nan America a nan America ma akwai agogon da zaka je ka danna ka nuna lokacin da ka zo in ka tashi ma ka je ka sa to yanzu idan ka zo aka kawo ka daga America ko Ingila ka dade kana aiki a wurin nan ka je to ka dinga rikici da mutane kenan
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambayar da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka da producer mu Julie Lazarus Gracian da engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
A karon farko cikin shekaru 46, Ingila ta samu nasara kan Italiya a gida. Ingila ta samu tikitin halartar gasar cin kofin kasashen Turai ta shekara ta 2024 bayan lallasa Italiya da kwallaye 3-1 a filin wasa na Wembley dake birnin London. Yayin fafatawar da suka yi a ranar Talata, lauyan Karim Benzema ya mayar da martani ga ministan cikin gidan Faransa bayan da ya zargi tauraron kwallon kafan Faransa sanda alakanta kansa da kungiyar ƴan uwa musulmi inda Lawyer ya ce Benzema na da ƴancin nuna juyayi kan halin da Falastinawa ke ciki. Liverpool ta bi sahun Chelsea da Arsenal wajen zawarcin dan wasan gaba na Napoli da Nigeria. Victor Osimhen mai shekaru 24 wanda aka kisa farashin sa zai kai fa miliyan 95. Shi kuwa dan wasan Masar da Liverpool Mohamed Salah ya yi kira da kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake yi a Gaza. Yana mai cewa dole ne kuma shigar da kayan agajin jin kai cikin gaggawa a yankin Falastinawa da aka yi wa kawanya. Kocin Super Eagles Jose Pasero ya bayyana goyon bayansa ga Francis Ozuho golan da ke shan suka ga magoya baya, inda yace kowane dan wasa ma yana kuskure. Ita kuwa Saudiya na son daukan nauyin gasar cin kofin duniya ta mata da za a yi a shekara ta 2035. Kamar yadda daraktan wasannin bangaren mata ta kasar ta bayyana, za a yi wa dan wasan gaban Brazil da Al Hilal Neymar tiyata kafarsa ta hagu sakamakon raunin da yaji yayin da yake bugawa kasarsa wasa. An fitar da dan wasan mai shekaru 31 daga fili a gadon da ake daukan marasa lafiya cikin hawaye yayin wasar da suka sha kashi a hannun Ruben da ci biyu da nema a ranar Talata da ya gabata. Neymar yace lokacin bakin ciki da bacin rai, wannan kalmar ce ya rubuta a shafin sa na Instagram. Na san cewa jajirtacce ne ni, amma a wannan karo ina bukatan iyalaina da abokaina tare da ni. Ana bincikar dan wasan Newcastle United Sandro Tonali kan zargin yin caca-caba bisa ka'ida ba, kamar yadda kungiyar ta sanar. Tonali ya koma Newcastle a watan Yuli kan euro miliyan 70 wanda mahukunta da kamfanonin caca ke bincika kan yin yaya akan wata kafa da ba amince da ita ba. Newcastle United ta tabbatar muku da cewar ana binciken Sandro Tonali, inda masu shigar da kara da mahukuntar Italia ke zargi da kare ka'idodin yin caca. Sandro yana bayar da haɗin kai kamar yadda ya dace ga dukkanin mahukunta da suka tuntube shi. Shi da iyalansa za su ci gaba da bayar da haɗin kai, inji Newcastle United. A wannan sati anan za mu ja birki sai makon gobe in me duka ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Kuma madalla na karo da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Asabar, motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda 20 dauke da kayan agajin jinkai da suka hada da abinci, magunguna da ruwa sun fara shiga yankin Ziran Gaza da aka yi wa kawanya ta mashigar Rafa dake karkashin ikon Masar. A wani taron kolin samar da zaman lafiya a birnin Alexandria a yau Asabar, Sakatare General din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa akwai buƙatar motocin agajin su yi hanzarin kai kayayyakin lami lafiya daga Masar zuwa Gaza. Ya kuma godewa Masar saboda rawar da ta taka wajen taimakawa kai agajin. A jiya Juma'a, kungiyar Hamas ta sako wata mata ba amarkiya da matashiyar diyarta, inda ta mika su ga gwamnatin Qatar saboda dalilan jinkai. Judith Tai Ranan, 'yar shekara 59, da Natalie Shoshana Ranan, 'yar shekara 17, waɗanda ke zama a wata unguwa a wajen birnin Chicago a nan Amurka, suna ziyartar 'yan uwansu ne a Kibbutz Na'al Oz a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin tsallaken iyaka a ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar gwamnatin Isra'ila. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa dubban waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.3 da ta faru a yammacin lardin Herat na ƙasar Afghanistan tsakanin ranakun 7 zuwa 15 ga watan Oktoba na matuƙar buƙatar agajin jinkai da kuma muhimman ayyukan kiwon lafiya. Ni da kaina na ga yadda girgizar kasar da aka yi lokuta da dama suka lalata ƙauyuka, suka raba dabban mutane da matsugunansu, tare da jefa iyalai da yawa cikin yanayin buƙatar agajin jinkai da lafiya a cikin gaggawa, a cewar Ala Abu Zaid, shugaban kungiyar agajin gaggawa ta WHO a Afghanistan. Wani dan kunar bakin wake ya tada wani bom da aka dana a wata mota a wani shingen bincike dake wajen babban birnin kasar Somalia a yau Asabar, inda ya kashe akalla jami'an tsaro shida tare da jikata wasu su bakwai, kamar yadda wani jami'in tsaro da mazauna yankin suka shaida wa sashen Somalia na muryar Amurka.
Na tsaro baki daya da haka muka kare karshen shirin na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta kai ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safin ku.